This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin jan ragamar shirin na yau, Juma'a 15 ga watan Janairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin tashin bom wanda ya faru jiya Alhamis a babban birnin Indonesia, wato Jakarta, wanda ya dalilin mutuwar mutane 7 ciki ko har da mutane 5 din da suka kai wannan harin. Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana cewa an zabi General Joseph Votel a matsayin komandan mayakan Amurka da zai jagoranci sojojin Amurka da ke Iraki da Siriya. Kasar Amurka ta tabbatar cewa kasar Iran ta zuba kankare cikin kunyan nan na sarrafa sanadarin da zai iya samar da makamin nuclear.
Kanin labarin kenan. Yayin da kasashen duniya ke nazarin hanyoyin shawo kan dumamar yanayi da suka hada da rage dogaro ga albarkatun man fetur, masu kula da lamura na gani ya kamata wannan ta zama ishara ga Najeriya.
A dawo a maida hankali akan ma'adanan nan tunda yazo lokacin da yazo ba lalata harkar ma'adanan ba. A dawo domin a samu yanda za a yi aikin ma'adanan ne bunƙasa, mutane su samu aikin yi, gwamnati da ta samu kuɗin shiga.
A jihar Taraba kuwa masu ruwa da tsaki ne ke gani ya kamata al'ummar jihar su yi wa kansu kiyaman leni.
Mu jukunawa musulmi da kirista mun ki gaskiya ne muka yi ki ƙarya. Kun ya zama na ƙasa kamata a haɗa ki a yi, to sai siyasa ya zo shiga sai aka raba garin biyu.
Jumai Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya Alhamis a babban birnin Indonesia, wato Jakarta, wanda ya dalilin mutuwar mutane 7 ciki ko har da mutane 5 din da suka kai wannan harin. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Amaq mai dangantaka da kungiyar ta ISIS ya rawaito cewa harin an kai shi ne da niyyar auna 'yan kasashen waje tare da masu tsaronsu. A harin dai akwai 'yan kasan waje har su 20 da suka samu rauni daban-daban. Don farko, mai magana da yawun 'yan sandan kasar na Indonesia Anton Chalian ya ce ba mamaki kungiyar mai alaka da ISIS ita ce ta kai wannan harin, kuma maharan suna son su kwaikwayi irin harin da aka kai ne a cikin watan Nuwamba bara a Paris. Shi dai wannan harin an fara kai shi ne ta tada bamabumai da safe a kusa da wani shagon sayar da kayayyaki da manyan masaukin baki da ofishin jakadanci da kuma ofisoshi daban-daban. Bom ɗin farko guda biyu ne suka tashi batare a wajen ajiye motoci na kantin sayar da kayan marmari, sai na ukun da ya tashi kusa da wani caji office. Maharan sun yi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da 'yan sanda kafin wani lokaci da rana mahukunta suka ce an kawo ƙarshen ba ta kashin da aka yi da maharan. Daga ƙarshe dai an kashe dukkan su biyar, sai dai kuma an kashe wani ɗan ƙasar Canada da kuma ɗan ƙasar Indonesia guda. Inda wannan abin ya faru wuri ne dai da yake da yawan hada-hadan jama'a, kuma yana tazarin mita 50 daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana cewa an zaɓi Janar Joseph Votel a matsayin komandan mayakan Amurka da zai jagoranci sojojin Amurka da ke Iraki da kuma Siriya. Carter ya ce sunan Janar Votel ne kaɗai ya miƙa wa shugaban ƙasa domin tabbatar da wannan naɗi. Votel, wanda ya taɓa riƙe ayyukan runduna na musamman, zai karɓi shugabancin wannan rundunar sojan a Amurka ta tsakiya wadda take Iraki da Siriya tana fafatawa da ƙungiyar ISIS. Shi dai wannan sabon komandan zai maye gurbin Janar Lee Austin ne wanda zai ajiye aiki. Yanzu haka dai naɗa Vatican wannan mukamin ya nuna sha'awar shugaba Obama a fili na samar da rundunar ta musamman da za ta yi yaƙi ƙungiyar ta ISIS. Votel ɗan shekaru 57 shi ne tsohon komandan runduna ta 75, kuma tsohon sojan da aka fafata da shi a yaƙin Iraki da na Afghanistan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta tabbatar cewa ƙasar Iran ta zuba kankare cikin tukunyan nan na sarrafa sinadarin da zai za a iya samar da makamin nukiliya. Wannan dai shi ne babban dalilin da ya sa aka kasa aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma, wanda kasar Iran din ta sawa hannu a cikin watan Yuli, ita da kasashen nan shidda da suka fi kowa karfin tattalin arzikin kasa ciki ko hadda ita kanta Amurkan. Sai dai kasar Iran din ta ce wannan ba gaskiya bane domin ba komai cikin wannan tukunyar. Yanzu haka dai wakilin wato mai kula da makamashi na Majalisar Dinkin Duniya zai ziyarci wannan wurin domin tantance wannan batu. Mai magana da yawan hukumar samar da makamashi na kasar Iran ya ce kasarsa a shirye take domin ganin an fara aiwatar da wannan yarjejeniyar. Shi ma mai magana da yawan harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce ranar da za a fara aiwatar da wannan yarjejeniyar yana ƙara matsowa kusa. Sai dai ya ce amma fa sai wakilin mai kula da sarrafa makamashi na Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da sahihancin abin da kasar ta Iran ta ce a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Iran da Burtaniya, Faransa, Rasha, China, Germany da ita kanta Amurka za su ɗage takunkumin da suka azamata ne ta musayar jingine yunkurinta na sarrafa sinadarin da take da shi domin samar da makamin nukiliya da za ta iya haɗa bom da shi.
Mai gabatar da ƙara a nan Amurka ya tuhumi wani ɗan wato mutum mazaunin nan Amurkan da haɗa kai da ƙungiyar ISIL. Wannan takardun tuhuman da aka fitar jiya Alhamis ya bayyana cewa Muhammad Shinawi ɗan shekaru 30 da ke zaune a Maryland yana haɗa kai da ƙungiyar irin ta ISIL wajen bata abubuwan da suke bukata, wato bata abubuwan da suke bukata domin ta kai hari. A cikin tuhumar an bayyana cewa tsakanin watan Fabrairu zuwa watan Disamba na shekara ta 2015 Shinawi da wani ɗan ƙasar waje suka nemi waɗanda za su shiga cikin ƙungiyar ta ISIL, kuma sun yi haka ne ta hanyoyi daban-daban. Tuhuma ta ci gaba da cewa Shinawi ya sayi wayar salula kuma ya yi mata rajista da sunan bogi da bayanan ƙarya domin samun damar tattaunawa da 'yan ƙungiyar ta ISIL da ke wata ƙasa. Mai tuhumar ya ce wannan ya nuna a fili yadda 'yan ta'adda ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani domin aikata ayyukan ƙasa. Sai dai ya ce jami'an tsaro masu alhakin gano irin waɗannan mutane su ma ba su bacci domin gano iri-irin waɗannan mutane.
A ƙasa da makonni uku a gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa Amurka, a daren jiya ne dai aka sake gwabza muhawara na ƙarshe tsakanin gaggan 'yan takarar jam'iyyar Republican a jihar South Carolina. Dukkan 'yan takarar kowanensu ya fara ne da hasashen cewa shi ne ya fi cancanta ya maye gurbin shugaba wato na yanzu Barack Obama. Misali, a bayanan Senator Ted Cruz na farko shi ne ya ciccike shugaba Obama a kan abin da ya faru da matuƙa jirgin ruwan nan 'yan Amurka su goma da ƙasar Iran ta kama ta tsare su na ɗan wani taƙaitaccen lokaci. Cruz ya ce muddin aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa to ba wani ma'aikaci ko ma'aikacin gwamnatin ƙasar Amurka da za a gani yana rusunawa ma wani haka na kawai ziƙau. Cruz dai yana magana ne game da faifan bidiyon da aka nuna lokacin da aka kame waɗannan matuƙa jirgin ruwan na 'yan Amurka. Shi ko gwamnan jihar New Jersey Chris Christie ya mayar da hankalinsa ne akan jawabin da shugaba Obama ya yi na 'yan ƙasar kan halin da Amurka take ciki. Christie ya ce ya kalli jawabin na shugaba Obama da ya daren Talata, sai dai ya ce yana ganin kamar ɗaukacin kalaman shugaba Obama na ban mamaki ne, hau kuma ya sauki lamirinsa akan yadda ya tafiyar da batun matuƙa jirgin ruwan nan da aka tsare.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labarinmu faro a Najeriya, inda kungiyar masu kamfanonin ma'adinai ta Najeriya ta gudanar da wani taro a birnin Iko, inda ta kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya mai da hankali kan fannin haƙo ma'adinai, kasancewa darajar mai tana ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya. A cikin hirarsu da wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal, jim kaɗan bayan wannan taro, Alhaji Chief Hussein Jigo a wani kungiyar masu kamfanonin ma'adinai ya bayyana abin da kamfanin ke hange.
Kira da muke bin shine ga matsala ya faru a ƙasa, ga sasacin da aka yi wa dukiyar ƙasa, ga kuma yanzu ga maganan harkar man da muka dogara da shi kullum faduwa take a kasuwan duniya. Saboda kana kira ga shugaban ƙasa a dawo a maida hankali akan ma'adanan nan, tunda yazo lokacin da yazo ba lalata harkar ma'adanan ba. Saboda haka sai a dawo domin a samu yanda za a yi aikin ma'adanan ne bunƙasa, mutane su samu aikin yi, gwamnati da ta samu kuɗin shiga, domin tunda shi ke shugabancin ƙasar nan mun san shi mai amana ne, a san yanda za a yi da kuɗaɗen a raya ƙasar nan da shi.
Idan shugaba Shugaba Buhari ya mayar da hankali ga ma'adanai. Kuna ganin cewa tattalin arzikin Najeriya zai inganta?
Zai inganta saboda ma yanzu ne abu ya lalace. Kuma ba haka jama'a matasan nan da suke zaune ana amfani da su yanda aka ga dama a cutar da ƙasa. Sai su samu abin aiki a wurin haka ma'adanan nan. Kuma zai a zo su wayannan canin da suke diba abin nan a banza su fitar da shi. Dole a sa ido domin su biya haraji. Ba mu ce kasu a koma ma'adanan ba, amma su biya harajin da gwamnati a gwamnati sa ido musamman kawai yanda ake fitar da ma'adanan nan ƙasar nan.
Ta wace hanya ce wato wannan tattalin arzikin Najeriya zai inganta?
Na farko hanyar satar da aka gane a tare shi. Na biyu a dawo maganar ma'adanai da sauran albarkatun ƙasa da muke da shi domin raya ƙasar mu.
Me yasa sai yanzu kuke ba da wannan shawara?
Domin yanzu mun samu shugaba mai adalci, shugaba wanda bai son ira son ƙasar ne ba arzikin ƙasar yake so ba.
In har shugaba Buhari ya amince da shawarwarin ku, me ya kamata ya yi a bangaren ma'adanai?
Da farko shine ya nemi ya gana da masu haƙan ma'adanan nan, ba wanda suka rike license suna jiran turawa zo su musu da license ba. Waɗanda suke cikin aikin su suka san rigiman da ke ciki, da yanda aka fitar da ma'adanan nan ƙasar nan gwamnati ba ta morawa ciki, da yanda cani suka shigo dare da rana suna kwashe wannan abu. Saboda haka a nemi wanda suke aikin maza-maza a yi zama da su a nemi hanya mafita.
Ma'adanan nan waɗanne irin ma'adanai ne kuke son a maida hankali kansu?
Na farko a maida hankali a kan gemstone. Na biyu a dawo industrial mineral kamar su marble, su tantala, su kawalin da su kuzan da aka manta da shi wanda su suka raya ƙasar nan. Dole za a dawo a kansa.
Kana ganin waɗannan idan aka yi amfani da su za su zaburar da tattalin arzikin Najeriya?
Dukkan su duniya abinda ake nema kenan. Kuma ma'adanan Najeriya na ɗaya daga cikin ma'adanan mai daraja a duniya.
Matsalolin Najeriya ka san su kashi-kashi bambam.
A hirar wato Hassan Umaru Tambuwal kenan da shugaban ƙungiyar masu masana'antu haƙan ma'adanai a Najeriya. To daga harkokin tattalin arziki kuma sai ci gaba da kasancewa Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki 'yan ƙabilar Jukun na jihar Taraba, inda suke ganin akwai buƙatar ganin manya-manyan addinai a jihar su bari su daina bari 'yan siyasa su ɓata kyakkyawar zamantakewa da aka saba da shi kaka da kakanni. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya yi hira da waɗansu masu ruwa da tsakin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Yaban ni muke magana, ni musulmi ne kuma ina nan a unguwar sarkin. Tun aka fara faɗan nan aka fara wannan faɗa har ƙarshe ba taɓa wani ce mu ci kanka. Domin kuwa mutane ne su na farko mu jukunawan musulmai da Kirista, mun ki gaskiya ne muka yi ƙarya. Ana cewa sarki bai so musulmai, ya kuwar musulma ya gidansa kaza kaza, wannan kuma gaskiya sarkin ƴaƴansu ma musulmai ne. Na a masarautarsa kuma akwai masu unguwanni guda tara a cikin gari, shida daga cikinsu musulmai ne. Akwai musulmai directors of Kari, duk magana ne kawai na musu mutane wanda su ra'ayinsu ne kawai ba na garin ba.
Wai menene wa musabbabin wannan rikice-rikice da ake samu ne a Bukari ne kam?
Na farko musulman Bukari Jukun da Kirista Bukari a Jukun ki su bi wato al'ada irin nasu na Jukunawa. Dawo abun ya zama na ƙasa kamata a haɗa kai a yi. To sai siyasa ya zo shiga, sai aka raba garin biyu. Sai kai musulmi ma mai yin PDP ma sai kai munafiki ne arni ne kai. Idan kai ba kana APC ba ne sai ba musulmi ba ne. To kaga 'yan siyasa suka shigo cikin al'amarin nan suka raba wannan wurin guda biyu. Amma an zo kuma an rena masu ƙasa. Kaga sun aje doka ba a bi. To kaga wannan ma ya kawo cika. Domin me musulmai ba zai zo ya ce shi ya girma masu sarki Bukari ba, zai ce shi sarki Bukari arne ne. Gefen Kirista kuma su kansu sun bari baki Kirista wanda ba 'yan ƙasa ba ne sun shigo musu da ra'ayi wanda kuma ba nasu ba ne, sai su shigo suna nuna musu addini kaza kaza, sai suna shiga samun damuwa da kuma ani musulmai 'yan ƙasa. Sannan kuma a gefen malamai da Kirista da musulmin ana mana wa'azi, ba mu ɗaukan wa'azi ɗin, ana mana wa'azin son kai. Mutum zai taso daga Sokoto ya zai maka wa'azi a nan na ƙasar shi can, mutum taso daga Enugu ya zai musu wa'azi na ƙasar can, kaga bai shafu da namu nan ba.
Malam Adamu Idi, wani mazaunin garin Bukari na jihar Taraba, daga cikin korafe-korafen da ɗaya bangaren ke yi shine na yunkurin da shugaban riƙon ƙwarya na ƙaramar hukumar Bukari da masarautar Bukarin ke yi na korin wasu jukunawa musulmai daga bakin aikinsu saboda dalilai na bambancin addini. Na tambayi shugaban riƙon ƙwarya na ƙaramar hukumar Bukari da ke jihar Taraba, Mr. Daniel Angio, ko ina gaskiyar al'amarin?
Rikici ko da fa rikici riga ci gaba na biyu inda su suke samun amfanin su kenan.
Malam Abdullahi Mai Kasuwa, ɗan jarida kuma Bajukuni ɗan asalin Bukari, ya mini fashin bakin musabbabin tashi-tashin hankula da ake samu a garin na Bukari.
Alhamdulillah, idan ba komai ya zo Bukari, 'yar sarki ake ɗauka a bashi ya aura, a bashi fili ya gina. gina a bashi wurin noma kaga wannan kauna ne ga baki masu zuwa Ukari ko ba gaskiya ba amma ka san akwai kasa akwai dokan kasa ko ba gaskiya ba wato wai tura suka ce wai give dog a bad name so you can hang it suna yi ne domin suna samun kuɗi a sanadiyan tashi hankali su je suna roƙon kuɗi a wurare sai mu da ku mu hada kai wuri daya kafin za su samu zaman lafiya mai daurewa a Ukari
bincike da na gudanar ya nuna tashi-tashin hankula da garin da Ukari yayi ta fama da su a baya tsakanin al'umma da mafi rinjaye da su ƴan kabila ɗaya ne na da alaka da bambance-bambancen aƙida irin ta siyasa inda bangarorin da ba sa jituwa da juna ke amfani da dabaru na neman samun karɓuwa daga magoya bayan su ta kowace hanya Salusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo Nigeria
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 12 da kwata na asuba ga Jumai Ali da shirinmu na gaba
na fiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin za mu ci gaba da tuna baya a watan Fabrairun shekara ta 2015 Dr. Muhammad Laden ya amsa tambaya akan abin da ke kawo ciwon sankarau kamar haka
da abin da ke kawo ciwon sankarau akwai wani kwayan cuta bacteria wanda ke shiga cikin ruwan bargon kashin dan Adam daga yake shiga to in ya shiga ne shi ke kawo sankarau hajiya shi yasa wani lokaci akan sa kamar yara da suke zaune tare da yawa akan samu allurar rigakafi kuma a rinka barin windoji a buɗe wani lokaci hajiya
to sankarau kan yi tsanani har yayi kisa ne
eh wani lokaci ya tsanani hajiya inda ba a lura ba a ba da magani da warwa yana iya kisa da kwana yayi hajiya
to misali na aka lura cewa mutum daya a iyali ya kamu da sankarau din wani mataki za a dauka na kariya
to inda daya daga cikin iyalin ya samu ya kamata duk a kai su wurin likita yawanci akan ba su wani magani wanda kowa zai sha a tabbatar dai ba samu da ciwon ba
mutum kebewa fa
ana iya kebe su amma inda suna wuri daya ne ko lokaci ne kamar wani lokaci kamar a nan kasa yanda ake inda duk kamar musamman ya faruwa yaran makaranta a nan kuma inda tare ne to duk kuma wanda wanda su da alama ana ba su magani amma akan raba su kuma yawanci amma dole sai an ba su magani nan su ma dai a kare su
bayan an kebe mutanen an kebe mai fama da ciwon kuma ya kamata a kai saura su ma a ba su magani
kenan magari wanda zai in su ma sun kamu da shi to zai zo saki kuma ko ya kare su daga shi ma gabaki daya hajiya
to Allah ya sauke
amin hajiya
haka kuma Dr. Muhammad Ladam ya ansa tambayar da wasu mata suka yi akan me ke kawo ciwon baya ga mata ne
abin da ke kawo ciwon baya ba mata kadai ciwon baya ke samun hajiya ko yana samun amma yawanci yanda kamar a gida yanda ake kamar irin su daka da sauransu ayyuka da ake da yawa din nan ana dunkushe kowane lokaci to wannan yana kawo ciwon baya sosai
to ga mata ko
ya dunkushe da kullun ana tuka tuwo ne kullun ana abin nan to shi yasa wannan lokaci akan so mutum ya miƙe nan kasashen abubuwa kana irin abubuwan nan an fi so ka zauna ko a kujera ka miƙe to yanda al'adunmu inda yanda ake tsugunne ko kullun ana abin nan to wannan yana kawo ciwon baya sosai
to idan irin waɗannan abubuwa da kai bayani dukawa da sauransu yana kawo ciwon baya in mutum ya daina ko kuma kamar yadda ka ce mutum ya riƙa miƙe hane ko ko me zai yi ya yi magani ko rigakafi
eh yawanci in dai mutum na irin wannan ya kamata akai mutum ya miƙe ya saki bayan su ko kuma wanda ya samu kujera mai kyau wanda za a zauna inda bayan ke tsaye a yi aikin to za a iya yin haka amma ya kamata in dai akai abu kaɗan a ɗan huta a rinƙa hutawa
to
din yakan taimaka ƙwarai
to mantar wannan mata sun sake wata tambaya
to
suka ce wai me yasa ne matan da ba su haihu ba suka yi sai kaga suna ciwon nono wai yana kumburewa
eh to kin san yawanci inda yawanci mata dun irin hormone din nan yawanci yakan sa wani lokaci kaman inda hormone din ya zo to yakan shiryar da mahaifa ne domin ciki wannan bai faru ba to shine ake ganin al'ada waɗansu matan domin wannan shirin za a ga nonon su ma lokaci ya soma yana cika wani lokaci kamar an kasa tabi nonon na zaga suna ɗin ja zafi zafi haka wani lokaci amma ba duk mata wannan ke faruwa ba.
To ga su waɗannan mata da haka ke faruwa ɗin yanda ka ce shi homon ɗin ne yake shirya mace kamar in ta kusan yin al'ada. To idan sun yi kusan yin al'ada ne suke ciwon nono?
Yawanci lokacin da suke yi kenan hajiya amma dai abin ya tsanani za su iya zuwa likita za a iya taimakon su hajiya.
To likita in kuma kamar a ce ba haka ɗin ne ba ne fa me akwai wani abu da ke sa ciwon nono?
To akwai ɗansu wani akwai wani irin halitta da ke cikin wurin kwakwalwan ɗan adam wanda ke sa nono ya rinka shigowa nono ya rinka saukowa. To lokacin ɗansu matan wannan yana saukowa da yawa to yakan kawo musu wani illa kuma ɗansu mata wanda suke da kamar sankaran wannan shi wannan kwayan halittar da ke kusa da kwakwalwa ɗin to in wannan yana faruwa ko lokacin ko ya tsanani dole su je wurin likita hajiya.
To likita ka yi bayani akan cewa inda nonon ke saukowa to ga wanda bata haihu ba nonon ma zai sauko?
Eh in dai tana da wannan ciwon da ke irin sankara wanda ke faruwa a wannan wurin to in tana da wannan yakan sa wannan ya kawo kuma bata haihu ba za ka ga abin na taruwa haka. To akwai wasu mata wanda suke da wannan to dole a je a ga likita domin a ba da magani.
A san in ba an je an ga likita ba za a gane ko sankaran ne ko wani abu ne ba.
Ba a gane sai an bincika.
To idan aka yi bincike ɗin akan iya magance ciwon kwata-kwata?
Inda aka kama da wuri ana iya warkar da shi kwata-kwata hajiya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Muhammad Sani mai zanen hula a bakin asibiti Gezawa. Akwatin gidan waya 62178 a can Kano, Najeriya.
To hajiya.
Ya ce yana so ka mishi bayani. Irin mutanen nan waɗanda suke shakan kasa ko wani irin taba da ake shaka to wai wannan meye amfanin sa kuma yana cutarwa kamar yadda taba sigari yake yi?
Eh waɗanda tabun nan da ake shaka shi ma dai ba shi da amfani hajiya domin yakan shiga ta hanci ne shiga sannan shiga ta makogwaron mutum. Waɗanda suke da irin wannan wani lokaci suna iya suna samun sankarar baki da kuma sankarar makogwaro saboda haka shi ma ba shi da amfani hajiya.
Idan aka shaƙa ta hancin kuma sai ya je ya bi har makogwaro ya je ya illa?
Eh yana har makogwaro yana zuwa illa.
To tsakanin shi da taba sigari wanne yafi illa koko da illan su ɗaya ne?
Duk suna da illa ƙwarai da gaske hajiya.
To
eh
to Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malama Hauwa a can birnin Ikon, Najeriya.
To
ta ce wai shin gaskiya ne wai idan mutum yana yawan ciwon haƙori wai tsutsa ne take yawan samun sa a haƙorin?
A hajiya ba tsutsa ba dai abin da ke kawo ciwon haƙori da yawa shine rashin tsaftar baki.
Eh ai mun shiga ma sha bayani a wannan filin.
Shi yasa in dai mutum bai yana cin abinci bai kuskure bakin sa ko ya amfani da irin brushin turawan nan ko asawaki. In baka amfani da wannan to yawanci akwai ƙwayan cututtuka da cikin bakin ɗan adam. To in waɗannan abubuwan da muke ci suka narkar da su sai su ata shi wannan haƙorin ko sai su ɓata haƙorin sai ya rami a wurin to shi yasa za ka rinka jin tsananin ciwo wani lokaci domin wannan ruwan da bacteria ɗin ko ƙwayan cutar da ke yi to yakan narkar da shi abin haƙori ɗin har ma ya rami wani lokaci.
Shi ne ake ce ma cavity?
Eh shi ake kira cavity hajiya.
To wannan ramin da yake yi ɗin nan yakan yi tsananin da sai an cika ne koko idan aka ba da magani shi kenan?
In dai mutum na da wannan dole sai an cika hajiya.
To
wani lokaci ba ka yi tsanani da dole sai an sa wani irin abu mai kaman hula wanda za a rufe shi wannan haƙorin musamman ma yi tsanani kenan.
To in an cika ma mutum shi kenan har iya rayuwarsa ne koko an dinga cikawa kenan?
Idan aka cika aka yi aiki mai kyau to ya rayuwar mutum zai iya tsayawa inda yake amma waɗansu mutane wani lokaci in aka yi wani lokaci waɗansu yakan fice.
Yana fice to don rashin tsafta ne koko rashin kula?
Rashin kula. To rashin kula ne amma shi yasa muke cewa mutum aƙalla mutum ya kuskure bakin sa ko brush ko aswaki aƙalla sau biyu a rana in ya tare da safe ko kafin ya kwanta.
Wato na kwanciyar nan amfanin shi shine duk wani abu da ke bakin mutum ya fidda kenan ko?
Eh duk abin da ke cikin bakin mutum ya fidda kafin ya kwanta. To ka kwanta dinnan ka san mutum na bacci wurin awa 7-8 wani lokaci.
Baki kuma na rufe.
Eh kuma to duk abin da ke bakin da ka fitar da shi shi yasa ake haka.
In kuma mutum zai iya kamata yi duk lokacin da mutum ya ci abinci ya goge bakin ko ya ci wani abu ko?
Eh kuma bai goge bai kuskure bakin duk abin da ke fitar da shi.
To
yana da amfani kwarai.
To shi kuma Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya.
To.
Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma.
To, ciwon idon glaucoma, abinda ke kawo ciwon glaucoma hajiya shine kin san akwai irin ruwa dake cikin idonmu. Ana gwada hawan kan wannan ruwan dake cikin idon mutane. To, lokacin in hawan yayi kamar yanda muke mutun hawan jini hajiya. Ko ruwan dake ciki din akwai ruwan in yayi yawa rigwe bai yayi hawan yayi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din.
Idan yayi yawa yakan sa glaucoma.
To akwai yanda abin ruwan idan yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idan dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci ruwan glaucoma akwai wasu hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai sai shi pressure din da ke cikin idan ko kuma hawan da ke cikin idan sai ta karuwa to shike glaucoma din hajiya
to idan ruwan yake kadan kuma fa
yawanci akwai shi yana kadan amma yawanci bai cika yin kadan ba hajiya yawanci glaucoma din din yawan su kenan to yawanci kadan bai cika faruwa da yawa ba hajiya to shi wannan abinda ake ba sai a ba mutane magani akan ba mutum magani to aka ba mutum magani yake rage shi wannan pressure din ko hawan da yake da cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin shi illar sa shine akwai jijiya optic nerve dake cikin idon mutum wanda ke sa mu ga abubuwa da to in wannan shi pressure din ko wannan hawan yayi yawa to na iya in ya bata ta to in ba a yi sa a mutum sai mutum ya kasa gani ma samsam haji
sai mutum ya makance
ma to ciwon lokaci ma mutum bai makance ba to irin gani na gefe wanda ake kira fare-fare mutum bai iya gani an mutane suna ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai
sai ka juya likita akan ba mutum tabaran likita ne ko ko shi ba da tabaro sai dai magani
yawanci magani ake ci ta ba mushi lens din nan kwayan da ke sa mu fitila ke shiga wannan ba a ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana ko rana a cikin ido
na digawa ne
na digawa ne ake sa ido
to Allah ya sauke
amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Salada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Tambaya na shine an dauke ni a matsayin ƴan kwangilan da zata ba yara abinci to nawa ne albashi na gwamnati zata biya ni?
Ni tambaya na da zan ma honorable commissioner an dauke ni dafa da abinci a makaranta to yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su woma da zan sa wayannan kaya
to mu a matsayin mu na ƴan trader muna daga cikin wanda za a nema ne wajen bada wannan lemun da akai mana bayani dan an mana karamar hukuma bayani haka sannan kuma bumbun matan mu sun tafi wannan girki muna da kamasho ne wanda za a ba mu maza
to alhamdulillahi wannan tambaya tambaya ne mai muhimmanci
ku sare shirin nagari na kowa a ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
to kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin tashin bom wanda ya faru jiya Alhamis a babban birnin Indonesia wato Jakarta inda ya yi dalilin mutuwar mutane bakwai ciki ko har da mutane biyar din da suka kai wannan harin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AMAK mai dangantaka da kungiyar ta ISIS ya rawaito cewa harin an kai shi ne da niyyar auna yan kasashen waje tare da masu tsaron su Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana cewa an zabi General Joseph Votel a matsayin komandan mayakan Amurka da zai jagoranci sojojin Amurka da ke Iraq da Syria.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama bari mu ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da dangin Imam Aliyu Hong saboda rasuwar ƴaƴansu Malam Mahmud da aka fi sani da suna Hamma Yuguda wanda ya rasu a asibitin Nasarawa dake Kano a daren jiya Allah ya ji kansa da rahama kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da kuma John Engineer mu Alheri ke muku fata alheri
This program has come to you from the Voice of America, Washington.